من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باي هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammacin Lahadi wanda ya dace da 27 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2423 bayan hijira ta manzon sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 1 ga watan Disamba kenan, ma'ana 1 ga watan 12 shekara ta 2002 miladiya. Je idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 9 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran, wato sura ta 3 a jerin surorin Al-Qur'ani daga sama. Yau kuma zamu tashi wato ainihin farkon aya ta 10. Kafin haka akwai mai tambaya da yace ya taba ji na faɗa cikin wani kasat dina cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai yi wutri raka'a 3 yakan yi shi a ɗaya daga cikin sufofi guda 3, ko dai yayi raka'a 2 yayi sallama sannan sai tashi kawo raka'a 1 yayi sallama, ko kuma wani lokacin yayi rakawoyi guda 3 a hade, ba zai zauna ba sai a ta karshe din ya zauna yayi tahiyya yayi sallama, ko kuma yayi raka'a 2 ba zai sallama ba sai ya tashi sai kuma ya kawo raka'a 1 sannan ya zauna yayi tahiyya kuma sai yayi sallama. Lalle na faɗi haka, kuma idan ka duba cikin littafin Sheikh Nasiruddin Albani Qiyam Ramadan zaka samu wannan. Illa iyaka guda 2 su suka fi rinjaye wajen inganci sama da shi na karshe da na ambata. Ko dai mutum ya raka'a 2 ya tahiyya ya sallama sannan ya tashi ya kawo raka'a 1 ya tahiyya ya sallama, ko ya raka'a 3 a hade, domin shi wancan na raka'a 2 ba tare da sallama ba sannan a kawo ta 3, duk da an tattara an inganta hadisin to amma kuma shine marjuhi, ko kuma shine mafi karancin abinda annabi yayi, abinda dai yafi rinjaye guda 2. Wannan kuma yake cewa ajiya bayan an tashi sallah, wannan suruka rubutu wanda zan iya ganewa da Allah, wanda ba zai wahalar da ni ba sosai. Wannan ke cewa shin akwai hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da faɗan subhanallahi a cikin sallah idan liman yayi kuskure a sallah, ko kuma sai in bai yi sallama bane kadai? Ma'ana idan liman yayi kuskure a cikin sallah, cikin barin wani rukuni cikin rukunan sallah, ko ketare wani rukuni cikin rukunan sallah, za a faɗakar da shi, kuma za a yi amfani da kalmar subhanallahi. Ba wai sai lalle in zama ne wurin da ya kamata ya zauna bai zauna ba ya tashi, ko wurin da bai kamata ya zauna ba ya zauna sannan za a yi sallama. To amma idan abin da ya shafi karatun Al-Qur'ani ne, za a tunatar da shi ne karatun, ba subhanallahi za a yi masa ba. Idan aka tunatar da shi ya tuna shi kenan, idan ya kasa tunawa shi kuma sai ya ketare ya ci gaba da aya ta gaba. Idan ya ketare wata aya kuma sai a dawo da shi baya, idan da aka dawo da shi baya ya dawo yayi ta shi kenan, in bai dawo yayi ta ba kuma dai zai sallah ta yi. Tunda shi karatun sura din a cikin sallah ba dole bane ba. Shin lalle ne mata su rinka asurta karatunsu a inda ake bayyanawa? Ina jin mun sha faɗin wannan. Cewa duk abin da ya shafi sallah tsakanin maza da mata daidai wa daidai suke, sai abin da dalili ya zo ya keɓance mata. In ba mu samu dalili ba dole mu ɗauka matsayin hukuncinsu ɗaya. Don haka yadda namiji ke bayyana karatu wurin bayyanawa mace, maza ta bayyana, yadda kuma yake sirrantawa za ta sirranta. Sai dai abin da malamai suka ce, idan ya zanto cewa mace za ta yi sallah bi hadarati rijal al-ajanib, za ta yi sallah a daidai wurin da akwai mazaje da ba mijinta na aure ba, ba kuma ƴan uwanta muharramanta ba, to za ta daga muryarta ne gwargwadon yadda za ta jiyar da kanta, don saboda kada sautin ta ja hankalin wani. Idan mutum zai yi tafiya sai ya bar gari kamar karfe 12:30 ko karfe 1 na rana, sallar azhar zai mata kasaro ne akan hanya ko kuwa? Matukar bai sallar azhar ba lokacin da yake gida har ya fita hanya. Lokacin da ya fita hanya ya tsaya zai sallah din karfe 2 ko 2:30 kasar zai mata, dan a lokacin ta bai fita ba. Wannan shine zance mafi inganci kuma shi fi dacewa da sunna. Zamu tashi kamar yadda na faɗa kan aya ta 10. Ubangiji ta Allah ya ce mai a aya ta 10, innal ladzina kafaru
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.
وبنجي سي إن الذين كفروا للي وطن دسوك كافرتا لن تغني عنهم أموالهم دوكيو ينسو بزاس وداتر دسوبا ولا أولادهم هكا يوان يا كو دنجي بزي وداتر دسوبا من الله دقا أزابر الله شيئا ونا أبو babu abin da dukiya za ta wadatar da mutum ranar tashin kiyama, haka yawan ƴaƴa ba zai wa mutum amfani ba a ranar tashin kiyama. Matuƙar ya kafirce ma Allah a rayuwarsa ta gidan duniya. Wa ulaika hum waqudun nar, wa ulaika irin waɗannan hum waqudun nar su ne makamashi na wuta, ma'ana da su wuta za ta rinka haɓaka ta kama. Inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, lalle ku kafirai haɗa da abin da kuka rinka bautawa na duwar wutsu da itace da kuka sassaƙa da hannayenku ba Allah ba, wato ku ne makamashin wutar jahannama. Shine wa ulaika hum waqudun nar, su ne makamashi na wutar jahannama. Allah ya tsare mu. Kada abi ali fir'auna wallazina min qablihim, kamar dai abin da ya gudana ga iyalan gidan fir'auna wallazina min qablihim, da waɗanda suke kafin su. Waɗanda suke kafin su kamar mutanen annabi Nuhu alaihi salam, da mutanen Adawa, da mutanen Samudawa, duk waɗannan a tarihi sun riga zuwa kafin Fir'auna yanzu. Shine kada abi ali Fir'auna, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya aiwatar wa iyalan gidan Fir'auna, wallazina min qablihim, da waɗanda suke kafin su cikin kafirai. Kazzabu bi ayatina, sun ƙaryata ayoyinmu. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, sai Ubangiji Ta'ala ya kama su bi dhunubihim, wato da zunubansu. Da aka ce kazzabu bi ayatina, da sai a ce fa akhadnahum bi dhunubihim, don bi ayatina, dan ya kasance bamiri din gaba daya ya tafi ala wasiratin wahida. To amma a cikin alqur'ani akwai at-tafannun fil asalib, wato kawo uslubi fanni fanni. Wani lokaci ana cikin magana akan wanda baya nan, sai a koma kan wanda yake nan. Wani lokaci akan wanda yake nan, sai a koma kan wanda baya nan. Wani lokaci bamirul ghaiba, wani lokaci bamirul khitab, wani lokaci bamiri na mufrad, wani lokaci bamiri na al-mu'azzimi nafsahu. Wannan duk at-tafannun ne fil asalib. Wato kazzabu bi ayatina, ba ce ba kazzabu bi ayatillahi, fa akhadhahumullahu, a madadin fa akhadnahum kuma, wato tafannun ne fil asalib. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab, Ubangiji Ta'ala mai tsananin uquba ne ga waɗanda suka kafirce ma.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا تُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.
لوكاسن ده النبي صلى الله عليه وسلم ya tsara akan kafiran Makka a yakin Badar, da rundunar mutanen da suke 310 ya ci nasara akan mutanen da yawan su ya kai 900 zuwa 1000. A daidai wannan lokaci sai Yahudawa dake Makka dake Madina suka rika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ya rude ka dan ka yaki waɗansu wawaye kidahumai, waɗanda ba su da ƙwarewa ta fuskar yaƙi. Inda mu ne ka ci karo da mutu da an yi karan batta, da ka san lalle ka haɗu da mazaje, wato Yahudawan Madina kenan, daga cikin gidan Banu Qurayza ko Banu Kainuka ko Banu Nadir, suke faɗa wa manzon Allah irin wannan batun. Wai da su aka yi faɗa, to da an san an yi faɗa da zaratan sojoji waɗanda suka ƙware ta fuskar yaƙi. Amma dan kawai ya ci nasara akan waɗanda suke dahumai mutanen Makka, sai ya ɗauka kawai wannan na nuna zai ci nasara akan sauran. Sai Allah ce qul ka ce lillazina kafaru, ga waɗanda suka kafurta, sai da su satughlabuna, da sannu ku ɗin za a ci nasara akan ku. Wa tuhsharuna ila jahannam, kuma za a tara ku a kora ku zuwa wutar jahannama ranar tashin kiyama. Wa bi'sal mihad, tir da makoma idan ta zanto ita ce wutar jahannama. Lafazin al-mihad yana nufin shimfiɗa, wurin kwana, tir da wurin kwana, ko tir da mashimfiɗi in ya zanto mashimfiɗi ne na wuta. wato kaga a nan gurin akwai mu'jiza ta alqur'ani, bayar da labarin abu kafin faruwarsa kuma ya faru kamar yadda qur'anin ya faɗa a daidai lokacin da aka ce satughlabuna, ai ba a riga an ci nasara din akan su ba, amma karshe aka zo aka ci nasara akan su, aka kori banu nadir daga madina gaba daya. Huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma zanantum an yakhruju, ku muslimi ba ku tsammanin za ku iya fitar da su. Wa zannu, su yahudawan sun yi tsammanin annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, sun yi tsammanin cewa ganuwa da suke da ita da suka kewaye garin su ko ungosu ta isa ta tsare su daga azabar Ubangiji, amma fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Ubangiji sai ya zo musu ta inda ba sa tsammani, suka rinka rusa gidajensu su da kansu kuma da hannayen mummunai. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, a wata qira'a yukharribuna buyutahum, kaga at-takhrib, rusa gidaje gaba daya. Sai Allah ce fa'tabiru ya ulul absar, ku sanya lura ya ku masu basira. An fahimta ku? In ba haka ba, yahudawan banu nadir ba su taɓa tsammanin manzo Allah zai ci nasara a kansu ba. Haka banu kainuka aka ci nasara a kansu, haka banu qurayza aka ci nasara a kansu. Wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'tuluna fariqa wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatawuha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Duk gaba da yaka rusar da wannan kalmar ta satughlabuna, da sannu za a ci galaba akan ku. Ai da ya kamata da hakan ta faru su yi kalmar shahada, inda Allah ya so ya tarfawa garin su nono, da hakan ta faru sai sai lalle qur'ani gaskiya ne abinda ya faɗa, gashi abin ya faru, da kawai sai su furta kalmar shahada. Ina fata an fahimta, amma Ubangiji ta'ala bai yi nufin su da shirya ba, da haka sai kasance sun doge akan kafirci. Satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad. Sai Allah ta
وَكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ
Allah ce qad kana lakum aya, hakika wata alama gagaruma ta kasance a gare ku, ku mumunai fi fi'atayn iltaqata, dangane da wata tawaga guda biyu iltaqata da suka yi karambata da juna, suka hadu aka yi gumurzu a filin Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, daya tawagar tana yin yaki domin yada kalmar Allah. Wa ukhra kafiratun, ɗaya tawagar kuma kafira ce. Yarawnahum mislaihim ra'ayal ayn, yarawnahum, su mummunai suna kallon kafirai, mislaihim, kamar suna riɓin su mummunai ɗin hasso biyu, ra'ayal ayni, a gano na ido. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, waɗansu malaman suka ce yarawnahum, su kafirai suna ganin mummunai ɗin mislaihim, kamar sun ninka su yawa so biyu, ra'ayar aini a ganin ido, wato kamar Ubangiji ta'ala ya kamba ma yawan mummunai a idanun kafirai, don hakan yanzu sanadiyya na tsorata da firgitin kafirai, da zaran ko ka firgita a filin yaki to ka bayar da rabin nasara ga abokin adawarka, sai ya yi kokari ya karasa rabin da kansa. Tsoranka da zaka ji na abokin adawa ba shi wani rabin nasara ne. To shine hikimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala na sa musu a ganin ido su ga mummunai kamar ninki biyu ne. Amma gaskiya yadda ayar take, yadda dai ayar lamirin zai fita cewa daidai, ya zanto cewa mummunai ne suka ga kafirai ninkin su haso biyu, domin mummunai 310, kafirai ko sun kai 900 zuwa 1000, kaga sun ninka su ma har ma sama da so biyu, ra'ayil aini a ganin ido kenan. A nan gurin akwai mu'jiza ta alqur'ani mai girma. Na farko dai Allah ce qad kana lakum aya, lafazin aya yana nufin alama a larabci. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum, ay inna alamata mulkihi, alama ita ce aya kenan. Kharajna minan naqabaini la hayya misluna bi ayatina nuzdil liqa'al matafila bi ayatina ay bi alamatina, nurjil liqahal matafila, lafazin aya yana nufin alama, amma a cikin alqur'ani mai girma akan kawo lafazin aya ana nufin majmu'atun min alkalimat laha bidaya wa nihaya tusamma fasila, wato adadi na kalmomi wanda suke da farko da karshe, karshen ana kiran shi da suna fasila, kamar alhamdulillahi rabbil alamin aya, arrahmanir rahim aya, maliki yawmiddin aya, kowanne daga cikin wannan sunanta aya. Sannan akan kawo aya a cikin alqur'ani mai girma ana nufin abinda ido zai gani a sararin sama ko ƙasa wanda zai jagoranci mutum wajen imani da Allah, kamar sama ayati, ƙasa ma ayati, saukar ruwan sama ayati, hudowar rana, zuwan dare, zuwan yini, dukkan wannan ayoyi ne. Wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun. Sannan akwai aya bi ma'ana al mu'jiza, wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il iz ja'ahum فقال له فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا. لفظ ايات انا نفي معجزات. قد كان لكم ايه حقيقه وتا غاغارمر علامه تا كسانتي ا غريكو دكي نونا غسكيار ممنه دا قريار كافري تيتي اتين التقتا ا cikin tawaga tawaga guda biyu da suka hada da juna fiatun tuqatilu fi sabilillah ba sa mata suna ba sai aka ce wata tawaga mai fada dan Allah sai aka kawo sifa ba suna ba wa ukhra kafira ita kuma ɗaya tawagar sai aka bata suna ba a kawo sifarta ba. Ina fata an fahimta. Fiatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun, wato tawagar farko tana yaƙi dan Allah, wata tawaga ce take yaƙi dan Allah, a sifarta yaƙinta dan Allah take yi, ita ce wa tawagar mu'minai. To nan gurin kuma wa ukhra kafira, wannan tawagar ta kafirai an bata sunanta, amma ita ba a faɗi dan wa take yaƙi ba. Ina fata an fahimta. Dan Allah take yi, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'if. Wato mu'jizan Qur'ani nan sai ba da suna bai ba da sifa ba, nan sai ba da sifa bai ba da suna ba. A nan inda aka kawo suna, wato sai ka dauki kishiyar sunan nan wa ukhra kasira, sai zanto wannan kungiyar ta farko ita ko me tace fi'atun mu'minatun kenan tuqatilu da fi sabilillah. To a nan gurin kuma da aka ce wa ukhra kasira ba a faɗi siffarta ba, sai ka ɗauko kishiyar ƙungiyar farko fi'atun tuqatilu fi sabilillah, wannan tabiin ta zama me tuqatilu fi sabilit tagut. Wannan shine abin da ake kira da fa'tabiru ya ulul absar, ku sanya lura game da ayoyin alqur'ani dan ku kalato ma'anoni da ke gargashin kowace aya. Wa ukhra kasiratun yarawnahum mislaihim ra'ayal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, ubangiji ta'ala yana karfafar wanda ya ga dama da nasararsa. A cikin suratul anfal yace idh yurikahum allahu fi manamika qalilan walau arakahum katiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr walakinna allaha sallam innahu alimun bi dhati sudur wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi allahu amran kana maf'ula wa ila allahi turja'u al umur. Kuda abin da aka ce a wancan ayar, a nan gurin an ce yarawnahum mislaihim, mummune suna ganin kafirai rubun su hasso biyu ra'ayil aini a ganin ido. A can gurin sai aka ce wa idhi kana maf'ula wa ila allahi turja'u al umur. Kuda abin da aka ce a wancan ayar, a nan gurin an ce yarawnahum mislaihim, mummune suna ganin kafirai rubun su hasso biyu ra'ayil aini a ganin ido. A can gurin sai aka ce wa idhi yurikumuhum, ku tuna lokacin da Allah ya nuna muku yawan kafirai din, wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum, yayin da kuka hadu da su sai Allah ya nuna muku su kalilan, su ɗan kaɗan ne. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, ku din ma sai aka nuna wa kafirai ku din ɗan kaɗan ne. Li yaqdi Allahu amran kana maf'ula, anan gurin ku yace yarawnahum mislaihim ra'ayil ayn, ina maganar mislaihim ra'ayil, tunda can an ce ɗan kaɗan aka mayar da su. A nan gurin gashi kuma Qur'ani lalle sashin sa baya walwale sashi. Ina fata an fahimta. Kuma nan gurin karka ce barci ne sai yace yarawnahum mislaihim ra'ayal ayni. Ra'ayal ayni, wato kaga ba barci suke ba kenan. Ba a mafarki bane ba sai ga wannan. Ganin ida kam haka ne kafirai sunnan ka musulmai yawa. To shine malamai suke cewa wato da farko da mummunai suka hango kafirai din, wato sun gansu ne a daidai hakikanin yadda yawan su yake, wato sun ninka mummunai har so biyu, har ma sama da so biyu. Ina fata mu fahimta. Amma da aka fito fili za a yi mubaraza, sai Ubangiji Ta'ala domin ya karfafi mummunai bisa ga ka'idar wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, sai ya mayar da kafirai din suka zama kadan a idan mummunai, dan wannan ya ba su kwarin gwiwa wajen yakar su. Kuma su ma kafirai din sai aka mayar da mummunai ma suka kara zama yan kadan akan idan su, dan su kuma su sa rai, dan dai sosai a hadu din, tunda Allah ya ce yawmul furqani ce yawmul takal jama'ani, rabewa ake so a yi tsakanin ƙarya da gaskiya, tsakanin junudullahi wa junudut taghut. To da haka kowa idan ya ga dan uwansa yayi masa yawa da yawa kila ya gudu, amma idan aka kankanta maka shi sai kaga cewa wankin hula ne, ba za ka yadda kai ka dare ba, bari kai maza ka ƙara saka ta, ko ba haka ba? Wato ghanima ce barida ba tare da an sha wahala ba. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, dan Allah ya zartar da wani al'amarin da tuni dama an riga an kaddara shi, kawai lokacin ake jira domin abin ya faru. Wa ila Allahi turja'ul umur, ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkur, sai aka cigaba da fadin asbabun nasr din. Yanzu an riga an gama fadin yadda rundunar take da kimtsin, sai aka cigaba da ba su labarin ga kuma sunadarin da shi ake cin nasara. Na farko as-sabat, tabbatuwa ta yadda babu guduwa. Sannan kuma na biyu ambaton Allah, sannan kuma da'a ga Allah, da'a ga manzon Allah, sannan kuma hakuri, sannan kaza duk aka, sannan rashin girman kai, ko mun yawan ku kurkuce ai yau kan lalle sai mun ci nasara. A ku dogara ga Ubangiji subhanahu wataala. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, Ubangiji yana karfafar wanda ya ga dama da nasara ta sa. Inna fi zalika la'ibratan li ulil absar, lalle a cikin hakan la'ibra, akwai izna da wa'azi da fadakarwa, li ulil absar, ga ma'abuta basira. Allah sa mu cikin ma'abuta basira. Allah ce
inna lillahi hubbul samawati min nisa'i wal banina wal qanatiri wal qanatiri muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal har, ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
Ubangiji ce zuyyina linnasi, an kawata wa mutane hubbu shahawati, san abubuwa na sha'awa, dangin kayan sha'awa, minan nisa, daga cikin mata, wal banina da ƴaƴa, wal qanatir al muqantara, da dukiya abar tarawa, wato al-qintar dukiya mai yawa kenan, al-muqantara wanda an tara da yawa kenan, min az-zahabi ta azurfa, a ta zinariya, wal fidda da azurfa, wal khayl al-musawwama, haka an kawata wa mutane san dawaki al-musawwamati, wato idan an ce al-musawwama ila ya zanto min as-sawmi ne, as-sawmu wato bis-sin wal waw wato shine ar-ra'yu kiwo kenan, sai ya zanto wal khayl al-musawwama kiwo ta tun dawaki. An gane ko? Sun kiwata sun koki sosai da sosai, mutum dan adam hakan na burge shi ya fito ya ga garken dawakinsa ga sunan gurin, wato kosassu suna kada jelarsu, wato suna haniniya, abin na ba shi sha'awa, ko ba haka bane ba? Al-khayl al-musawwama kenan. Waɗansu malaman suka ce al-musawwama daga as-suma, shi ma bis-sin, idan an ce as-sumatu a larabci ai al-alamatu, dawaki waɗanda ake sa musu alama, saboda su a da dawaki irin duk dokin da ake jin, wanda ake ji da shi, wanda ya fice a cikin sauran dawaki akan sa masa wata alama akan goshin shi, da ka ganshi ka san ba dama ne, shine wal khayl al musawwama kenan. Wadan suka ce shine at tahjil, wato farin goshi da doki ke da shi da farar kafa, tare da cewa dokin ja ne ko baki ne amma gashi da farin goshi da jar kafa, shine al khayl al musawwama kenan. Yawanci wannan launin yafi burgewa cikin dawaki sama da ya tafi bai daya gaba daya ja, ko ya tafi gaba daya baki, ko ya tafi gaba daya fari, a'a ya zanto baki mai farin goshi ko ja mai farin goshi da fararen kafa ya fi burgewa, su ne wal khayl al musawwamati. Dan adam yakan so ya alfahari da wannan. Wal an'ami, da kuma al an'am shine dabbobi na gida, tumaki da awaki da shanu da kuma raƙuma, su ne al an'am. Wal har, lafazin al har masdar ne na harasa, ya harisu harsan, idan mutum ya noma kasa akan ce harasa, yana cikin noman sai a ce ya harisu, shi noman kansa alharsu, to amma sai aka ari kalmar alharsu daga ma'anar noma din zuwa ga abin da ake samu in an yi noma, almaharus kenan, masdar ne, amma abin da ake nufi da shi ismul maf'ul, bi ma'ana almaharus, abin da aka samu a noma. Ina fatan kuna fahimta. Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya, waɗannan duk kaya ne na morewa a cikin rayuwar duniya, su mata din da ƴaƴa da dukiya da kuma zinari da azurfa da kuma dawaki daurarru da kuma dabbobin gida sannan kuma da amfanin gona. Zalika mata'ul hayatid dunya, waɗannan kawace ko kaya ne na jin daɗin rayuwar duniya. Wallahu indahu husnul ma'ab, ubangiji Allah madaukakin sarki a wurin sa ne kyakkyawar makoma take. Waɗannan ababai mallakar su ko san su ko sha'awar su ba wai kawai daga kaso su bane zai zama abin zargi, ka zama abin zargi, an gane ko? San mace ta halalta aure, wannan kamala ce ma ta ɗa namiji ɗin ya zanto yana san mace ta aure kuma yana sha'awar mace ta aure. Rashin kamala ne ta waya ne a ce wani baya da sha'awar mace, kar ku ɗauka wannan kamala ne ta waya ne a fagen mazaji. Ina fata an fahimta. Amma so da yake zama na zargi, san mace dan mutum ya yi zina da ita, dan ya yi fasikanci da ita, dan kawai ya yi ƙawance da ita ba tare da aure ba, wannan shi ne so na zargi. An fahimta ko? Amma so na aure, ai manzon Allah da kansa ya bayyana cewa mafi kyawun arzikin da dan adam ke ajewa a gidansa shi ne mace ta gari, wadda idan ya kalle ta ya yi farin ciki, in ya umarce ta ta yi masa da'a, in baya nan ta tsare dukiyarsa, ta tsare mutuncin kanta. Manzo Allah ya ce arzikin duniya ba wanda yafi wannan, da haka yake cewa a cikin ababai da kuke kokowa a duniya ba abin da yafi burge ni irin wannan, mace saliha ta gari sai kuma turare, haka manzo Allah ya ce, mace saliha ta gari da turare. Da ji wannan hadisi ya ga ma sai dugo saboda turare ba sai dugo da lokaci akwai turare, wato mace saliha ta gari da turare, kaga a nan gurin kaunar mace din ba shine ke zama abin zargi ba. An fahimta ko? Ha kuma idan ka dauki albanin kaunar ƴaƴa, kaunar ƴaƴa ba ta zama abin zargi, amma lokacin da suke zama abin zargi ka samu ƴaƴan ka tara ka kasa musu tarbiya ta addini, ka samu ƴaƴan da za su zama shugabannin ka, su za su faɗi me za a yi a gidan, wanda ya dace da wanda bai dace ba, kai kuma duka biye musu akan wannan, ka samu ƴaƴan saboda biya musu bukatun su na ci da sha da sutura da kayayyaki da tufafi na yayi, ka je ka fada cikin haram kawai dan ka biya bukatun ƴaƴan ka. To wannan sune ƴaƴa da san irin wannan ƴaƴan sai zaman to zargi a shari'anci. An fahimta ku? To haka kuma abin da ya shafi wato alqanatirul muqantara, dukiya mai yawa, dan mutun ya so dukiya ba laifi ba, amma san dukiya ta hanyar haramun, san dukiya da aka tara ta hanyar haram, ai manzo Allah ya ce ni'ma almalu salih lil abdi salih, madalla da dukiya ta gari a wurin bawa salihi na gari, dukiya ta gari wanda aka samu ta hanyar halal a wurin bawa na gari, wato ainihin shi ne bawa wanda yake yin aiki na alkhairi da wannan dukiyar, irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka, irin su Usman bin Affan, ai gawurtaccen mai kuɗi ne, an yi order kayan abinci daga kasar Sham an kawo Madina, kananan yan kasuwa sai su samu Usman bin Affan, mai son tan guda a bashi, mai son tan biyu a bashi, mai son tan uku a bashi, shi ma ya ci riba, shikenan abinci ya taho, ga lokacin kuma abinci ya ƙare a Madina ƙarraf, ba abin da zai so sai order da Usman bin Affan, sai ɗan kasuwa suka je suka tare shi, shikenan ana so ya bayar da farashi nawa zai sayar da kowane tan, me yake so ya ci na riba, me zai samu, sai su taya sai ya ƙara, sai su taya sai ya ƙara, haba Usman bin Affan duk Madina kuma dai ba wanda zai baka farashi sama da wannan, in zaka sayar mana ka sayar mana, in ba zaka sayar ba mu hakura, sai ce wallahi akwai wanda zai bani sama da wanda kuka bani, wane ne ke ce Ubangiji subhanahu wataala, zan raba talaka fi sabilillah, tunda ana yunwa kowa zai dauka kisa, misalan allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sal habatan anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha, Allah ba yana ninka ba, ninkin da Allah zai haso 700, waye zai ninka musu 700 cikin ku, abin da kaga fahimtar nasu kenan, wato madalla da dukiya ta gari a wurin bawa wanda yake nagari, lokacin da ake cikin yunwa sai ya samu abincin sai ya sauke farashi, waɗanda ma ba su da iko talakawa ya ba su kyauta ya ba su sadaka, masu ikon saya ya sauƙaƙa musu farashi ba tare da sun sha wahala ba, amma idan mutum ɗan jari hujja ne wanda yake rayuwa da jinin talakawa da gumin su, shi biyu yake kasuwa ma in ya ga abin da arhayi ƙara sayewa ya ajiye, har sai babu a kasuwa gaba ɗaya sai ya zanto shi ne zai faɗi yaya farashi zai kasance a kasuwa. To irin waɗannan babu imani tattare da su, babu tausayin talakawa tattare da su, kuma Allah ba zai sanya wa dukiyoyinsa albarka ba. Wanda yake bukatan Allah ya sanya wa dukiyarsa albarka shine wanda yake jin tausayin bayan Allah, irin yadda Usman dan Affan. Da haka kuma idan wani abu ya tashi na taimakon addini sai ga mutum ya kashe dukiyar, irin yadda Usman ya yi lokacin da za a tafi yaki, ya kawo raƙumi 100, ya kawo wannan, ya saye wata rijiya katuwa a wurin wani Yahudi, ya ce a sha ruwan fi sabilillahi, ya kawo dukiya mai yawa. Manzon Allah yana jujjuya dukiyar yana cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm. Daga yau duk abinda Usman ya aikata ba zai cutar da shi ba, zai hana shi shiga aljanna ba, yayi duk abin da zai daga yau kan sai ya shiga aljanna. To kaga ni'mal malu salih lil abd salih. To idan da masu dukiyar mu za su fahimta ka ba sai su ce maka talaka ba, amma a ce ana cikin azumi, gero ya tashi, sukari ya tashi, komai ya tashi, sannan kuma sallah ta zo a tamfa ta tashi, yadi ya tashi, komai ya tashi, har kawai wada da azumin ku ba mutane wahala a zo sallah daidai lokacin da Allah ce walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna, a daidai lokacin da za ku yi kabbara kuna masu neman yafiyar zunubanku ku godewa Allah kan ni'imar da ya muku, kuma a daidai lokacin kuma za ku musguna bayan Allah, sai ku ce ko kuma Allah zai ji tausayinku. Abinda Allah ya bayar na ka'ida ta harshen manzansa, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ku ji tausayin wanda ke kasa domin wanda yake sama ya ji kanku ya ji tausayinku. To ku ba ku ji tausayin wannan ba, ballanta na wancan ya ji tausayinku, ma'ana idan ba ku ji tausayinsa ba shi ma ba zai ji tausayinku ba. Dan irhamu filil amr ne, kaga talab ne, yarhamkum man fis sama jawabu talab ne, in kun yi wannan zai muku wancan, in kuka ki yin wannan shi ma ba zai muku wancan ba. To saboda haka ya kamata mutum ya sauka, duk wanda ya san ya tashi gero yanzu kaga yanzu dai 27 ga wata, in ma meye kai kai bayan Allah dai sun yi azumin su, kuma insha Allah Allah ya karba, ya rage naka kai kuma magani ka tafi lahira da kudin, ka tashi gero, ka tashi sukari, ka tashi komai, ka tashi gishiri, ka tashi magi, komai ma sai ka tashi shi. Ya kamata mu ji tsoron Allah lokacin da ya riga ya wuce, kuma dai karshen tika shine tik, ka tara dukiyar kuma dole kuma watan wata rana dauke ka aje a binne ka, shikenan an saka ma kasa abinta wanda an ka tura jikinta, an karaya burbushinta, da yana homar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba, shikenan ka riga ka gama. Bayan Allah ba za su yi maka addu'a ta gari ba, dan baka ji tausayin su ba. Da haka kar mu yadda duniya ta rude mu, san dukiya ya rude mu, ya makantar da mu, ya bebantar da mu, ya kurmantar da mu. Kowa na san dukiya amma ya sasu ta hanyar halal, kowa na san dukiya amma ya sasu ta hanyar da Allah ya tsara. Ba san dukiya irin na yan mulkin mallaka ba, ba san dukiya irin na yan jari hujja ba, wanda kullum su kadai suka sani daga su sai kawunansu ba sa jin tausayin bayan Allah, wannan kuskure ne. Haka kuma san dawaki yakan zama abin yabo, yakan zama laifi. Yaushe ne san dawaki ke zama abin yabo ga mutumin da ya sai daularrun dawaki don saboda ko ta kwana na jihadin musulunci? Wannan a kowace rana ma lada ake bashi saboda kiwata dokin da yake yi. Dan Ubangiji ta'ala ce wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون كاجيتي رباط الخيل دولالون دواكي وانا اكوه ونييني لا دائكي في عبتب كيتي الهكا وان دي سيء دولالون دواكي للفخري والخيالاء دان الفهري دان تاكما اتي شيف يوان دواكي yamma shi sarki ne na gargajiya ko wani hakimi ne ko wani lawani ne ko wani attajiri ne da ya bunkasa yana son shi ma sai ya tara dawakai din a gidansa, kuma ya kasance yin hakan kawai dan yayi alfahari da wannan shine manufarsa. To a kowace rana dokin ya kwana yin zunubi yake taruwa a gidanka, yadda wancan kullun lada, wannan kuma kullun zunubi. Al-khalil musawwamah min kin wal an'ami wal har, haka mallakar shanu da raƙuma da tumaki da awaki ba laifi bane, amma abinda yake laifi a mallake su ba a fitar da haƙƙin Allah ba, ba a ji tausayin bayin Allah ba, ba a fitar da zakka ba. Haka kuma amfanin gona mallakar ta ba laifi bane ba, hasali ma cikin abubuwa da ake a samu lada akwai noma, dan ba a tabewa cikin harkar noma, tunda manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya shuka wata shuka ko ya dasa wani dashe, ba abin da zai ci daga wannan shukar, mutum, aljan, kwaro, tsuntsu, dabba, face sai ya zanto kamar sadaka ce mutum ya gabatar shi da hannunsa. Ma'ana mutum yayi da kyakkyawan niyya shine abin da ake bukata. Da noma da kiwo al'amura ne masu albarka, kuma su ne suke haɓaka tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya. Duk ƙasa komin kuɗinta in dai ba ta iya noma abin da za ta ci, sai ta nemo daga waje, har yanzu nan ta tsallakar ƙasa. Amma duk talaucin ƙasa in dai za ta iya noma kashi 70 zuwa 80 na abin da za ta ci, to wannan ƙasa sunanta modaciyar ƙasa. Da haka ashe noma ba kuskure bane ba, amma mutum yayi noma ya ki fitar da haƙƙin Allah a ciki shine abin da yake kuskure. Allah ce wallahu indahu husnul ma'ab, a wurin Allah ne kyakkyawar makoma take. Sai Allah ce
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
Ubangiji ce kul ka ce da su a unabbi'ukum bi khairin min zalikum, shin ba zan ba ku labari ba dangane da abin da ya fi wanda ya wuce baya alkhairi. Zalikum ishara ne zuwa ga almazkur, ababen da aka ambata na ash-shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min az-zahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal hal. Ba zan ba ku labarin abin da ya fi wancan ba, abin da ya fi mata, abin da ya fi ƴaƴa, abin da ya fi dukiya, abin da ya fi komai da muka ambata baya ɗin can. Idan kuna son ku san abin da ya fi wannan, lillazina taqau, zai tabbata ga dukkan waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu, inda rabbihim, a wurin Allah ɗin, zai tabbata gare su jannatun, aljanna tajri min tahtiha al-anhar, wadda kolamu ke gudana ƙarƙashin gidajenta, khalidina fiha, za su dawoma a ciki ba mutuwa ba tsufa. Wa azwajun mutahhara, kuma Allah zai arzuta su da mataye tsarkaka bisa ga tsarki irin wanda muka bayyana lokacin da muke cikin suratul baqara a farko-farkonta. Wa ridwanun minallah, kuma za su dace da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin abin da bayinsa suke ciki, kuma yana musu kididdigar maganganunsu da ayyukansu don a yi musu hisabi a kai ranar tashin kiyama. Alladhina yaquluna rabbana, su ne waɗanda suke cewa rabbana, ya Ubangijinmu, innana amanna, lalle mu mun yi imani, da haka faghfir lana dhunubana, ka gafarta mana dhunubanmu mana, wa qina azaban nar, kuma ka tsamar da mu azabar wuta. Wannan yana daga cikin siffa ta waɗannan bayi nagari, faɗin haka. Sannan sai Allah ya sake siffanta su da ɗan siffofin, yace as-sabirina, su ne masu haƙuri, haƙuri wajen bin Allah, haƙuri wajen barin saƙo, haƙuri kan jarraba da Allah ke jarrabar mutum da waɗansu matsaloli na rayuwa. Wato kaga haƙuri kashi uku kenan. Dan sai in mutum yayi haƙuri ne zai iya wa Allah da'a cikin abin da ya wajabta masa. Sai kuma in yayi haƙuri ne zai iya haƙura da aikin saɓo. Tunda galibi aikin saɓo abin da zuciya take so. Ayyuka na da'a da dangin wajibai abin da zuciya ba ta so. To sai mutum ya lallashi zuciyarsa ta yi abin da ya kamata, sannan kuma sai ya ba ta haƙuri, sannan ta daina san abin da yake saban Ubangiji ne. As-sadiqina kenan. Was-sadiqina, masu gaskiya a cikin maganganunsu da ayyukansu, ba su yarda su yi ƙarya ba. Wal-qanitina, kuma masu da'a ga Allah Ta'ala. Lafazin al-qunut yana nufin da'a, sannan lafazin al-qunut yana zuwa da ma'anar yin shiru, wato ba tare da yin magana ba, kamar yadda muka fassara a baya. Wal munfiqina sune ko masu ciyar da dukiyoyin su fi sabilillah, ciyarwa ta wajibi kamar zakka ko ciyarwa ta iyali, duk wannan wajibai ne mutum ya ciyar da dukiyarsa ga iyalinsa dan bukatun su na ci da sha da sutura, ko iyayensa waɗanda suka gajiya, ko danginsa wanda ba su da mai masosai shi din kuma yana da halin yi, dukkan su wannan ciyarwa ce ta wajibi. Fi da al-munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, kuma masu yin istighfari bil ashar lokacin sahur, domin al-ashar jam'i ne na as-saharu, an gane ko? Illa ala lutun najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar, jam'in sa sai zanto ashar, wato najiya da na yau da na shekaran jiya, kaga ya zama ashar kenan, wato shine lokacin da al-fajr yake to kenan, wato bayan mutun yayi qiyamul layli tun daga karfe 1 har zuwa karfe 3 da rabi ko zuwa karfe 4, to irin 4 da rabi daidai lokacin da ana sa ran daga minti 10 ko 15 masu zuwa wato al-fajr zai keto, to sai mutun yayi wata istighfari a wannan lokacin, lokaci ne na istighfari shine wal mustaghfirina bil ashari, da masu yin wato ainihin istighfari a daidai lokacin sahur ko kuma daidai lokacin da al-fajr ke ketowa. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna, ubangiji ta'ala zai ce da yan al-janna a ranar tashin kiyama, ya ahli al-janna, ya ku yan al-janna, fa yaquluna labbaika wa sa'daik, sai su ce mun ansa maka ya ubangiji, fa yaqulu, sai Allah ya ce da su hal raditum, shin kun gamsu kun yadda da abinda na baku na gidan aljanna da gidan karamci, fa yaquluna, sai su ce wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, mai zai hana mu yarda gashi ko ka riga ka bamu abinda baka taɓa baiwa kowa ba cikin halittunka, fa yaqulu, sai Allah ce ana u'tikum afdala min zalika, zan baku abin da yafi aljanna dadi idan kuna so. Qalu, sai su ce ya rabbi wa ayyu shay'in afdalu min zalik, menene abin da yafi aljanna dadi yafi ta karamci, fa yaqul, sai ubangiji ta'ala ce uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada, zan saukar muku da yardata daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba har abada. To wannan yardar shine wa ridwanu min Allah, ai kaga sai da aka ambaci aljanna sai aka kawo shi, wa azwajun mutahharatun, sai aka ce wa ridwanun min Allah, doriya ne akan shiga aljanna mutum ya dace da ridwanun min Allah, ko kace ridwan bi kasrir ra ko ridwan bi dammir ra, duk kirawoyi guda biyu ne kuma lugha ne guda biyu a cikin larabci. Sai Allah ya ce
shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al aziz al hakim,
ubangiji ce shahida Allahu, Allah ya shaida, shahida bi ma'ana bayyana, ya bayyanar, annahu la ilaha illa hu, cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din, wal mala'ikatu, haka mala'iku ma sun shaida, wa ulul ilmi, haka ma'abuta ilmi ma sun shaida. Wato lafazin wal mala'ika abin nufi wal mala'ikatu ma shahidu Allah ilaha illa Allah kenan, haka kuma ulul ilmi ma shahidu Allah ilaha illa Allah, amma ba sai an mai ta batun da kalmar shahida ta riga ta gabata a baya, ma'ana ubangiji ta'ala ya shaida cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi, mala'iku ma sun tabbatar masa da wannan, sannan ma'abuta ilmi ma sun shaidar masa da wannan. Ibn Kathir ke cewa a cikin wannan akwai khususiyya da Allah bai wa ma'abuta ilmi, ma'ana kamar su ne kalmar shahada su ta yi daidai, sauran mutane wanda ba sa cikin ma'abuta ilmi to kalmar shahada su dai ana cikin kokwanto, ko ta yi ko ba ta yi ba, wallahu a'lam kenan, domin Allah ce wa ulul ilmi, sai kawai dakata a nan gudun bai ce ba kuma da sauran da sauran da sauran, sun ce dawo su ce dawo ba a sani ba. Qa'iman bil qist, ubangiji ta'ala a tsaye yake wajen adalci, wato wajen zartar da adalci a tsakankanin bayinsa, la ilaha illa huwal azizul hakim, babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din shi kadai, shine kuma al aziz mabuwayi, sannan kuma al hakim mai hikima cikin dukkan abubuwan da yake zartarwa. Wato anan gurin an maimaita la ilaha illa huwa sau biyu, na farko shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, na biyu karshe la ilaha illa huwal azizul hakim, shine malamai suka ce na farko shaidawar da Allah ya yi ne da mala'iku da ma'abuta ilimi, tunda sun riga sun shaida, duk da cewa tunda Allah ya fara gabatar da shaidarsa sannan ya tsora shaidarsu din kan tashi, ai lallai shaidar tasu ta zama ingantacciya kenan, tunda an yi abasinta ne akan shaidar Ubangiji. Amma tare da haka dan a tabbatar da shaidawar mala'iku din nan cewa Allah ya tantance abota ta masa, shaidawar ma'abuta ilimi din nan cewa Allah ne kadai ya tantance abota ta masa, gaske ne, daidai ne, sai Allah ya kawo la ilaha illahul aziz al-hakim dan ya karfafi ko dan ya gaskata shaidawar da kai din. Ina fata an fahimta, dan yanzu tauki ne ka abin da yake, ba da cewa lallai sai da suka yi gaske ne, shine ma'anar la ilaha illahu, babu abin da ta bisa ga tantance da sai Allah al-aziz mabuwai, sannan kuma al-hakim mai hikimacin al'amuransa.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن إن الله سميع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
وبنجدتي إن الدين عند الله الإسلام للي الديني كدي أولن الله شيني مسلمتي بدا مسلمتي بابونا الديني دا الله كي كرغاش أمتين الديني دان شيني الديني دا دكا النبوة كذولتي shine addinin da aka saukar da littafai domin sa. Babu wani annabi da yazo da wani addini da sunan Yahudanci ko kuma yazo da wani addini da sunan Kiristanci ko Maguzanci, banda Musulunci babu wani abu. Inna dina inda Allah al-Islam, shi at-Tawrat da Injila da Zabura ta tabbatar, shi kuma Al-Qur'ani yake da zo gare shi. Wa maktalafa allazina utul kitaba, su kansu wadanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba da junansu, illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu, sai bayan da ilimi ya zo musu, baghyan bainahum, dan saboda zalunci a tsakaninsu da juna. Ba to sun kauce wa gaskiya ba wai dan sun jahilci gaskiya ba, a'a sun san gaskiya ce, amma dai suna fada da ita ne dan wanda yazo da ita suna ganin bai kamata su karbe ta a wajensa ba. Wato wannan shine cikakken zalunci da dan adam ke da shi. Wa man yakfur bi ayati llahi, dukkan wanda ya kafirce mu ayoyin Allah, fa inna llaha sari'ul hisab, lalle Allah madaukakin sarki mai gaggawar hisabi, ma'ana Allah na jiran sa kuma zai masa hisabin da ya dace da shi. Fa in hajjuka, idan sun yi musu da kai yayin da kake kiran su zuwa ga musulunci, sun ki su suna son ka bi su akan abin da suke kai na bautar gumaka, fa qultu, kace da su aslamtu wajhi lillah, nikan na miƙa fuskata ne ga Ubangiji ta'ala. Akan ce aslamtu wajhi ana nufin miƙa gangan jiki gaba daya, na sallama wa Allah ne, shi ya halicce ni shine kuma abin bautata, wa man ittaba'an, haka wanda ya bi ni ma haka ya kamata yi. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake, ya sallama wa mahalicinsa, haka duka mabiyinsa kuma yake. Wa qul, kace lillazina utul kitaba, ga wadanda aka bai wa littafi, wal ummiyina, da al ummiyun, wadanda su ba a ga an ba su littafi ba, mutanen Makka kenan, ada kafin zuwan manzon Allah, wato ba a taba turo musu da wani saukakken littafi ba. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun, kace da su a aslamtum, sun kunya da ku musulunta, kun yadda ku shigo addinin musulunci, ya ku waɗanda aka bai wa littafi, ya ku ga magarin mutane, wato waɗanda suke kan addini na gargajiya da maguzanci. Fa in aslamu, idan sun miƙa wuya sun shiga musulunci, faqad ihtadaw, to haƙiƙa sun shiryu. Wa in tawallaw, in ko suka juya baya ba su yadda su bi musulunci ba, fa inna ma alaikal balagh, sai dai kadai isarwa ce akan ka. Wallahu basirun bil ibad, Ubangiji ta'ala shine basirun, wato mai gani, bil ibadi, dangane da halin da bayinsa suke ciki, kuma zai musu sakamako wanda ya dace da su. Duka-duka a nan ya kamata mu taka burki a tafsirin wannan shekara, sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba insha Allahu, in muna da rai ko kuma ɗan waɗansu ne za su yi amardin mu. Babban abin da nake so zan isar na sako a cikin 'yan mintunan da suka rage mana, wato ainihin nuna farin ciki na da dukkan waɗanda suka taimaka wajen cin nasarar wannan karatu, tun daga Alhaji Muhammad Indini mai wannan masallaci, da irin kokari da tsawainiya yake yi wajen ganin cewa wannan karatu ya ci nasara, da kuma kwamiti na matasan 'yan kasuwanmu na Borno Muslim Community and Consultative Forum, waɗanda suka yi ta kai kawo wajen ganin kuma wannan tafsiri ya ci nasara, da kuma dukkan sauran 'yan uwa waɗanda ba su na kididdiga sunayensu ba. Ubangiji ta'ala ya musu sakayya da gidan aljanna, Ubangiji ta'ala ya albarkaci zurriyansu, ya kuma sanya albarka a cikin dukiyoyinsu, mu da su ya tabbatar da dagadiganmu akan tafarki madaidaiti, ya ƙara sa mana tsoron Allah da kyakkyawan niyya. Haka ba za mu manta da ma'aikatan jarida na gidajen kafofin watsa labarai na Maiduguri ba, radio Maiduguri, da kuma gidan talabijin na jiha, mallakar jiha, da kuma gidan talabijin na NTA, dukan waɗanda suke ta ƙoƙari, tun daga masu ɗaukan hoto da injiniyoyi da masu ganin komai ya gudana cikin nasara. Ubangiji ta'ala ya saka musu da aljanna, Ubangiji ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi, ya sanya albarka a cikin ƴaƴansu da zurriyarsu. Kuma a nan gurin nake so in shelanta muku cewa daga ƙarshe ne wani yake bani labari ko tsegumin cewa wai gaske ne, har takarda ma ɗin sun rubuto, wai gaske ne cewa da yawa daga cikin ƴan uwa waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta Madina wai suna adawa da kai, ko suna faɗa da kai, ko suna yi maka raddi, ko wani abu kamar haka, ko ba ga maciji tsakaninka da su? Dan ansa wannan tambayar sai ce ƙarya ne, ba gaskiya bane ba, ko alama ba gaskiya bane ba. Babu wannan abin da kuke tsammani. Abin da nake nufi da babu wannan abin, in ya kasance mutum goma ne wanda daga lokacin da Ubangiji ta'ala ya sa muka fara daura a nan Maiduguri suka tafi Madina, to ka tabbatar cewa muna da kyakkyawar fahimta 100% da mutum 8-9. Ina ba ta an fahimta? To kaga zarginsu akan cewa ba mutanen kirki bane, wannan ba daidai bane ba. Daga cikinsu akwai wanda suke ziyarta ta har Kano, daga cikinsu akwai wanda sun daga zonon gudun kusan kullum muna tare da su, daga cikinsu akwai wanda suke zuwa su halarci wannan darasin, daga cikinsu akwai wanda ko da ba su halarta ba za su bi ta radio ko talabijin, wani lokacin ma su ji wani abu su nemi ƙarin bayani, ko kuma su kansu su ƙara bani wani haske, ko kuma su ce ga wani abu na faɗa da suke ganin ba haka bane, da a ce za a ce kaza, da a ce za a ce kaza, sun san ni na san. Nan saboda haka kaga maganar a yaɗa irin wannan jita-jita tsakanin jama'a bai kamata ba. Ina fata an fahimta. Wannan baya hana a samu wani ɗaya ko wani biyu da yake da wani ra'ayi ko wata manufa, wannan ko baya nuna kai hukunci akan dukkan mutane. Ina fata an fahimta. Kowane mutum ka mu'amalance shi da gwargwadon abin da yake tare da shi na taqwa da tsoron Allah, kowane mutum ka mu'amalance shi kuma ta fuskar abin da yake da shi na kasawarsa, wanda yake da taqwa da gwargwadon tsoron Allah nashi, da kyakkyawan niyya da ikhlasi, da son musulunci ya ci gaba, ba wai sai ta sunan shi ba, ba wai sai ta sunan kowa ba. Shi dai manufarsa ya za a yi musulunci ya ci gaba. An zo kungiyarsa, ba a zo kungiyarsa ba, an zo karkashinsa, ba a zo karkashinsa ba, an zo cibiyarsa, ba a zo cibiyarsa ba. Kaga wannan shi ne mutum da dai abokin tafiya, wanda ko yake ganin babu yanda za a yi ai musulunci sai an makale da sunansa. To kaga anan ya nuna dukkan musuluncin da sahabbai suka yi a baya kusure suka yi, tunda a lokacin ba wannan sunan da yake kira kai. Dan haka gaskiya tana cikin littafin Allah, tana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wato ban yadda ba da dukkan wani wanda zai ji wani ya zarge ni, ko ya zage ni, ko ya yi min raddi, ya ce zai tagala da shi, ko sai faɗa da shi, ko sai rigima da shi. Dukkan wanda ya yi raddi ɗaya daga cikin biyu ne, ko ya kasance ya faɗi gaskiya cikin raddinsa sai mu karɓe ta wannan gaskiyar da ya faɗa, ko ya kasance ƙarya ya faɗa cikin raddinsa, to kuma nan dan me za ka tagala da shi? Kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka baƙar magana kai a karan kanka ya zage ka, ɗaya daga cikin biyu ne, ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka, tunda ka cancanci zagi yanzu zagin da ya maka sai ya sa sai ka gyara kurkurenka, ko ya zanto baka cancanci zagi bai zage ka, to a sa'ilin nan ya rage maka wani bangare na zunubanka kenan. Da haka dan me za ka damu? Kuma kar ka taɓa ɗauka cewa ga wani mutum a duniya wanda zai zo don zalakarsa, don fasaharsa, don hidima da aiki da yake wa musulunci dukkan mutane su goyi bayansa. Ba a taɓa ba a da a tarihi, ko ba za a taɓa ba daga nan har ƙasa ta naɗe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam, amma mutane sun yi adawa da shi a Makka. Yan garinsu da suke kiransu da suna Al-Amin, ƙarshe su ne suka koje shi daga garinsu. Lokacin da ya je wajen Warqat ibn Nawfal, Warqat ibn Nawfal ke cewa ya laitani fi hajaza, laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuka, ina ma ina da rai, ina ma zai zanto ina cikin samurtaka ta da jin ƙarfin jikina lokacin da mutanenka za su kore ka daga garinka. Manzon Allah sai ke mamaki, awa mukhrijiyahum, yan za su kore ni daga garin nan? Warqat ibn Nawfal ya ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi fa sai ya adawa da shi. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كون النبي انسى مسا دان عداوه سي كدان كانا وازي دان كانا تفسيري كو كانا حديثي كو كانا وانا وبذا سابك دان عداوه با wannan shi ne gishirin rayuwa, ka samu ne ya adawa da kai. In ba wannan ma rayuwar ma ba ta daɗi. Gishirin rayuwa ya adawa da kai, wani ya hasadar ka, wani ya zage ka ya rage maka zunubi, wani ya maka hasada ya ƙara ɗaukaka ka. Wai Imamu Suyuti bayan ya kammala rubuta littafin al-i'tiqadi fi ulumil Qur'an, a can ƙarshe sai ya masa wata wani tazyil da waɗansu abiyat, wa idza arada Allahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi laula isti'alu an-nari fi ma jawarat ma kana yu'rafu fi ba'rfil 'udi. Yake cewa idan Allah ya yi nufin ɗaukaka wata falala da take ɓoye ba a san ta ba, in yana son ya yada ta sai ya yada ta ne akan harshen mahasada. Yace laula isti'alun nari fi ma jawara, ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita, ma kana yu'rafu tiba arsil udi, da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta. Amma turaren wuta lokacin da wuta dan kone shi ya ji zafin sai ya bada mai, ina fatan kun fahimta. To haka rayuwa take, dole sai an tafi da wannan, babu yanda za a aikace kowa ya soka, babu yanda za a aikace kuma wato ainihin kowa ya daddada abin da ka faɗa. Kuma abin da nake kira ga ƴan uwana ɗaliban ilimi, ilimi kogi ne, yana da faɗin gaske, bahrun la sahil lahu, duk yadda mutum ya kai ba zai je makwansa ba. Don haka har yanzu ina jin kaina a matsayin ɗalibi ne, yanzu ma nake neman ilimi. Duka ban fi kwana 10 da dawowa daga makaranta ba na taho nan Maiduguri tafsiri. Na yi kwana 40 da wani abu bana nan, kuma neman ilimi na tafi wajen Najeriya, kuma zan koma nan gaba. Har yanzu ina jin cewa ni ɗalibi ne. Don haka abin da nake ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi ya ringa jin cewa har yanzu shi ɗalibi ne da sauransa. Kar mutum ya ɗauka dan ya kammala wani matakin ilimi shikenan ya je makwara, ya zama shikenan fatawa da sauran al'amura. Dole yana buƙatar bincike, mutum ya ƙara hima da ƙwazo cikin harkar neman ilimi. Da haka wannan shi ne shawara da nake ba mu. Kuma kar ku taɓa ɗauka cewa shaidar kanmu a haɗe, ko shaidar mun zama ɗaya, ko shawa su kamar surutu da Allah. Shaidar mun zama ɗaya shi ne ya zanto cewa ba za mu taɓa yin saɓani ba. Dukkan wanda ya ɗauki wannan a matsayin shi ne shaida ta cewa kan mutane sun haɗu, to ya tabbatar ya yi kuskure. Khiratu khalqillahi, a ban ƙasa bayan annabawa su ne sahabban manzon Allah. Abdullahi ibn Mas'ud yace Ubangiji Ta'ala ya leƙa zukatan mutane a ƙarshen zamani, sai ya ga zuciyar da ta fi kowace tsafta da haske ita ce zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi, ya turo shi don ya zato shi ne khatamun nabiyina, shi ne kuma imamul mursalin ɗinsa. Sai Ubangiji ya sake leƙa zukatan bayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya samu zuciyar da tafi kowace tsafta bayan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce zuciyar sahabbansa. Da haka sai ya zabe su, ya kawo su suka yi zamani tare da annabi din, suka zanto waziransa, suka aura masa ya aura musu, suka yi makwabtaka da shi ya yi makwabtaka da su, suka zanto su suke tare da shi a yakin Badar da Uhud da sauransu. Tare da haka, duk da wannan matsayi da sahabbai suke da shi, in ka samu matsala ɗaya da suka yi ittifaki, to za ka samu guda 10 da suka yi sabani. Dukkan wanda ke ta'amuli da littattafai na fiqh na shari'a ya san akwai wannan. Kafin ka sami mas'ala guda ɗaya min masailul ijma', sai ka samu mas'aloli guda 10 min masailul khilaf, sai an saba so 10 kafin a haɗu so ɗaya. To amma bambanci tsakanin sabaninku da namu, tunda su akwai kyakkyawan niyya, ba wai kawai ina sabawa wani dan wani bane, ina sabawa wani dan ba dan garinmu bane, a'a, dan shi ne ijtihadi na kai ne sai in saba masa. Kuma da na saba masa, bana adawa da shi, ko in ce dole sai ya dawo ya gina wako ni sina bunati, zan faɗi nawan in baje kolin dalilai, shi ma ya faɗi nashi ya baje kolin dalilai, shi kenan mutane kuma su yi hukunci, waye fa bada dalili mai kwari sauka. Haka ake tsakanin Abubakar da Usman da Ali, haka ake tsakanin Abdullahi ibn Mas'ud da sauran sahabbai. Usman ibn Affan ya zo aikin haji yana yin raka'a hurhudu, an tambaye Abdullahi ibn Mas'ud ya ce raka'a bibi ake dan ita manzon Allah yi. Amma lokacin da Usman ibn Affan ya wuce zai limanci, Abdullahi ibn Mas'ud ya bi shi, kuma aka yi raka'a hudu tare da shi. Masu tsaye gumi suka je suka ce, ba kake shi ba da fata raka'a bibi ake aikin haji ba, ya kuma yi raka'a hudu ya wuce ka je ka bi shi sallah? Yake ta har kwanan goye fatawa ta raka'a bibi ake yi, amma na bi shi sallah tunda shine amirul mu'minin, li'anna al-khilafa sharrun sabani sharri. Yace amma har goye fatawa ta raka'a bibi, ma'ana dan na saba maka wajen fatawa ban zama abokin adawar ka ba, haka dan ka saba mun baka zama abokin adawar ta ba. Imam Shafi'i suka yi muqabala shi da wani tun bayan isha'i har zuwa subahi, sai da aka kiran as-salatu kan matsala daya. Bayan kowa yana kare tashi, ya kawo dalilan kare tashi, da aka tashi wani abun mamaki shine, shi ɗayan yana cewa Shafi'i kafi ne gaskiya, da naji dalilan ka na gane kafi ne gaskiya. Shafi'i yana cewa wallahi ni ko yanzu da naji naka sai naji kai ne kafi ne gaskiya. saboda domin don Allah ke dan ikhlasi yake, to wannan tsari shi ya kamata ɗaliban ilimi su tafi. Don haka kar ku taba dauka cewa masu wa'azi na sunna akwai wani wanda nake daukan shi a matsayin abokin adawata, ko akwai wani wanda nake daukan shi a matsayin abokin gabata. Dukkan masu wa'azi na sunna ina daukan su a matsayin ƴan uwana ne, illa iyaka abinda kawai nake so ƴan uwa su fahimta, cewa muna da ƴan kwantaka ba shi ke nuna ba za mu yi sabani ba, kuma cewa mun yi sabani ba shi ke nuna mu yi adawa ko mu yi fada ko mu yi rigima ba. Ina fata mun fahimta. Sai da na Abubakar da Usman da Ali duk sun yi sabani, kuma wannan bai sa sun yi rigima ko sun yi wani abin nan ba. Wannan shi ne kowa ya yi kira zuwa ga Allah. Babbar manufa dai shi ne ya kasance kana yi dan Allah, kana so ka raya sunnar manzon Allah. Qul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Fata na Ubangiji Ta'ala ya jikan mu gaba daya, ya yi mana gafara, ya yafe mana kurakuranmu, ya fitar da hasada da ganin kyashin juna da girman kai da raina juna daga cikin zukatanmu. Mu duka ban fitar da kaina ba daga cikin cutukan da na faɗa muku, mu duka cutuka ne da suka shafe mu. Ubangiji Ta'ala ya ba mu ikon kubuta da irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sa mu zanto babbar manufarmu shi ne yaya addini zai shiga, babbar manufarmu yaya za a yi barnatin nan da maimaita tarihin ta na shekaru aru-aru da ta riƙe na ta kafa daular musulunci sama da shekara 60, ta zanto haske, ta zanto garin Qur'ani da ake zuwa daga ko'ina a duniya don a karanci Qur'ani. Yaya za a yi ta haɗa ta zama garin Qur'ani, garin sunnar manzon Allah? Wannan shi ne babban fatanmu. Wannan ko babu yadda za a yi mu iya cin nasara a kai sai mun yaƙi hasada wa juna, sai mun yaƙi ƙabilanci, sai mun yaƙi dukkan wani abu da zai kawo wargajewar al'umma. Mun ɗauka cewa addinin a gabanmu shi kaɗai muka sa. Idan muka yi haka Allah zai sanya albarka cikin da'awarmu. Wallahi tallahi idan ba mu yi wannan ba, Ubangiji Ta'ala sai ture mu gefe guda, sai kawo waɗansu kuma sai su. A gaban gidan ku aida ba mu bane ba waɗansu da suke yi. An ɗauka cewa ma ba za a iya saba musu ba. An ɗauka cewa ba wanda ya sai magana sai wanda suka sa albarka ko ya cire huna suka dafa kansa. Ko ba haka ba? Sai wannan ya zo ya wuce da ba su yi da'awa ba, sai Allah ya kawo matasa zarata. To haka idan na yanzu suke ganin sun kai wani matsayi, muke ganin mun kai wani matsayi, sai muka kauce wa tsarin da muka taho a kai na haƙiƙanin sunna, muka shiga san rai da biyan buƙatun zuciya, to fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ina mana fatan alheri gaba daya, ina fatan ku yi mu afwa duk wanda ne ba daidai ba ya yafe mu, duk wanda ne ba daidai ba dan Allah ya yafe mu, ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba, ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa, ko malami ko sauran mutane, duk wanda ne ba daidai ba ina fatan ya yafe mu. Ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa, da wanda na sani da wanda ban sani ba, da mace da namiji, da na kusa da na nesa. Ina fatan kuma duka mu maiwa juna addu'o'i na fatan alkhairi. Yana daga cikin abin da zamu rubuta tafsirin mu da shi, akwai wata uwa baiwar Allah wadda a bara ko bara waccan ta same ni a nan gurin a Maiduguri, mijinta ya gudu ya barta an rasa ko ina yake, yace shi dan Borno ne, ta zo an yi ta neman sa a Maiduguri ba a ganshi ba, ba a ji labarin family din su ba, kuma ita musulunta ta yi asalinta, duk danginta gaba daya suna jihar Plateau kuma duk Kirista ne, amma ta rike musulunci da karfi. A wannan lokaci tana da yarinya guda daya a hannunta, sannan kuma da ciki na wani dan wanda wancan mijin ya gudu ya bar shi. To a lokacin nan mai da ita Jos cewa tunda ta fi kusa da can, ne waya ga 'yan uwa da ke Jos cewa da Allah abin ta, idan an san abin da ta faɗa gaskiya ne, da Allah a rike ta har zuwa lokacin da za a samu mijinta ko kuma ta haihu. Cikin ikon Allah suka rike ta har ta haihu, har ma yaron ya wayo, kuma ba tare da an dace da inda mijin yake ba. Sannan kuma sai ta sake zuwa nan, da ta zo nan gurin ba muka yi magana a nan gurin a tafsiri da muke na mata, wata baiwar Allah ta rike ta zuwa wani lokaci, kuma dai sauran mata suka tallafa mata. To a yanzu muna farin cikin cewa ta samu mijin aure, kuma ta zaɓi cewa ni in zama alwalinta, don haka mu ɗaura aure da ita da mijin a yau lokacin da za a ce tafsirin nan. Don haka fatan mu cewa Ubangiji Ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan aure. Don haka ni yanzu ne alwalinta, shi kuma Malam Ahmad shi ne alwalin angon Malam Ahmad Abdulkadir, gashi nan malam ba shi waje mana ya matso kusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Masha Allah. Ni Ja'far Mahmud Adam, wanda nake wakilcin auren Aisha, na aurar da ita ga Malam Usman, Malam Abdulrahman, Malam Abdulrahman, na aurar da ita ga Malam Abdulrahman bisa ga sadaki naira 10,000. Allahu Akbar. yayi maka
ni Ahmad Abdul Qadir da nake wakilcin Mala Abdurrahman na Karba Basa
a bisa ga wannan sarki to alhamdulillah jama'a kun shaida jama'a kun shaida اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم يا حوزه الدين يا رب العالمين يا الله كسني البركه ا cikin aurensu يا الله كباسو زما لافيا يا الله كباسو ذريه تغري يا ubangiji katashe su kan imani يا الله كباسو ذريه تغري katashe su kan imani يا ubangiji wanda suke son su yi aure basu da halin yi Allah basu wadanda suke da shi suke son kari Allah basu ikon karawa يا ubangiji wanda suke son aure cikin mataye Allah ka hada su da mazaje nagari masu son aure cikin samari marasa aure ya Allah ka ba su aure yan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba Allah ka ba su nasara wayan kasuwa da suke bukatan cin nasara kan kasuwancin su Allah taimake su duk mai neman bukata ta alheri Allah taimaka masa ya ubangiji duk mai neman bukatan alheri a cikin mu Allah ka biya masa ya ubangiji ka biya mana bukatun mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw allamtahu adam min khalqik aw istasarta bihi fi ilmi al-ghaib indak أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين يا أبنجي كسنج البركة في إلى ممو يا أبنجي كسنج البركة أكاسونتم يا أبنجي كسنج البركة أأيكم يا أبنجي كسنج البركة أصنعوئم يا أبنجي كسنج البركة أقللوكم دكسرم أبام زمن الله فيها كفتر ككاري مريك فتتنا زمني مود أعم ككاري مريك fitinin zamani dukkan wanda yake taimaka wa mutunci ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da sana'arsa ko da kwarewarsa ko da aikin ridansa ko da mukaminsa ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji ka sa albarka cikin zuriyarsa ya ubangiji ka sa a samu cikin yayansa wanda zai aiki sama da nashi ya ubangiji ka sa a cikin yayansa a samu wanda zai aiki sama da nashi duk wanda suke taimaka addinin musulunci Allah taimaka musu wadanda suke fada da musulunci in masu fahimta ne Allah ganar da su in ba masu fahimta bane Allah kare musulmai daga sharrinsu subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.